This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka kuka sake kamawa akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kamar yadda aka saba suna iya jin mu a tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da dare Usman Kabara ne a shirinmu na dare din kamar yadda muka saba muka dawo tare nake da Sarfilo Hashim Gumel daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC dake gundumar Columbia. Sheikh Muhammad Mahmud Turi jagoran ƴan Shi'a a jihar Kano ya faɗa mana adadin waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata zuwa yanzu a harin bomb din da ya tashi a cikin su a hanyar su ta zuwa zare amma yace
wannan ba zai kashe mana gwiwa ba ko ya samu fata. Ai kaga ko da bomb din ya tashi aka kwashe su wanda ainihin wato suka rasu da wanda suka jikata nan take muka ci gaba da tafiyar.
A can kuma jihar Kogi an sake fada rudin siyasa ne inda kowane bangaren ƴan takara ke ganin shi ya lashe zabe ko kuma ya samu nasara a zaben gwamna da aka yi.
Amma mun tsaya a bakanmu a kan bisa ga dokokin zaɓe da kundin tsarin mulki ta Kanadar za mu aiwatar da zaɓe ranar Asabar 5 ga watan gobe.
To bayan an gama da rahotanni da kuma wayar da za a kira za a je rahoton musamman a kan yanayi. Yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce gungun ƴan ƙungiyar Boko Haram na ƙara yawan hare-haren da suke kaiwa a jamhuriyar Nijar, inda majalisar ta ce daga watan Fabrairun wannan shekarar zuwa yanzu yawan hare-haren nasu ya kai aƙalla 50 galibi wajajen yankin Difa. Bayanin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya biyo bayan farmaki na baya-bayan nan da Boko Haram ɗin ta kai jiya Alhamis akan wani ƙauye da ke kan iyakar yankin na Difa da ke kudancin Nijar. Ko da yake tun ba yau ba hukumomin na Nijar suka kafa dokar ta ɓaci a wannan yankin. Mayakan na Boko Haram sukan tsallaka kogin Komodogu ne ta kan iyakar Nijar ɗin da Najeriya. Yanzu haka waɗanda har-haren na Boko Haram sun tilasta rufe makarantu kamar 150 masu yawan ɗalibai 12,200 da ke ɓangaren kudu maso gabashin Nijar. A cikin makon jiya ne wata cibiyar kula da al'amuran ta'addanci da ke faruwa a duniya da ake kira Global Terrorism Index ta bayyana cewa yanzu haka duk duniya ba ƙungiyar ta'addancin da ta kai Boko Haram tafka ta'asa. Wace yawan rayukan da ta sa aka rasa a shekara 2014 suka kai 6,644. Ko ƙungiyar ISIS da ita Boko Haram ke biyayya ba ta kashe mutanen da Boko Haram suka hallaka ba, don su ISIS mutanen da suka kashe 6,073 ne, wato na Boko Haram sun zarce su da mutane 571.
Ma'aikatar tsaron ƙasar Mali ta cafke wasu mutane guda biyu da ake zargi suna da hannu a cikin farmakin da aka kai a wani otel a birnin Bamako a cikin makon jiya. Har mutane 19 suka rasa rayukansu. Sanarwar da rundunar sojan Mali suka bada a yau Juma'a ta ce tambayoyin da za a yi wa mutanen ne za su haɗa da samar da ƙarin haske kan sanadin farmakin, ko da yake sanarwar ba ta fayyace ainihin irin rawar da mutanen guda biyu suka taka ba. Tuni dai ƙungiyoyin 'yan ta'adda guda biyu a duniya na Afirka ta yamma, wato Al-Qaida ta Islamiyyar Maghrib da kuma wani reshi nata na Al-Murabitun, suka ɗauki nauyin kai wannan hari na ranar 20 ga watan Nuwamba a kan otel ɗin na Radisson Blu da ke ƙasar. Wasu 'yan bindiga ne guda biyu ɗauke da bindigogi da nakiyoyi suka afka cikin otel ɗin da sanyin safiya, suka kuma dinga ratataka har biga mutane a hotel ɗin, inda har suka kashe masu gadi da dama.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Turkiya Ahmet Davutoglu na can yana ƙoƙarin neman sasantawa da Rasha bayan da ƙasar shi ta harbo wani jirgin saman yaƙi na Rasha a kusa da kan iyakar Turkiya da Siriya a farkon makon nan. Cikin wani sharhin da aka wallafa a cikin jaridar The Times ta Ingila ce, Mr. Davutoglu yake jaddada cewa, yayin da za mu ci gaba da aiwatar da matakan tsare ƙasarmu, Turkiya za ta yi aiki da Rasha da sauran ƙasashe don kwantar da hankali. Ya ce babban abin da yake da muhimmanci a wurinsu shi ne yaƙar ƙungiyar ISIL. Rasha dai ta fusata matuƙa bayan da jiragen yaƙin Turkiya suka kakkaɓo wannan jirgi nata a ranar Talata da ta gabata. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce harbo jirgin ƙasar tashi da Turkiya ta yi kamar cin amana ne, tunda Rasha na ɗaukar Turkiya a matsayin wata aminiyarta.
To, daga ƙarshe, shugaban Kiristoci na duniya a mazhabar Katolika Papa Roma Francis ya jinjina wa ƙasar Uganda saboda yadda take sa hannaye bibiyu tana karɓar baƙi ‘yancin rani, da yake magana jim kaɗan bayan saukarsa a birnin Entebbe yau Juma’a. Papa Roma ya ce wannan karramawa tana ƙarfafa wa ‘yancin ranin samun sukunin inganta rayukansu da kuma rayuwar gaba ɗaya. Haka kuma Papa Roma ya ce duniya na koyi da nahiyar Afirka ta hanyoyi masu yawa, abinda yasa a lokacin rangadin nashi a kasashen Afirka guda uku zai ziyarta. Papa Roma ya ce ‘yan kokarin da ake nunawa na duniya da nasarorin da kasashen Afirka ke samu yana cikin samun nasara. Papa Roma ya isa Uganda ne daga Kenya, kuma zai ziyarci Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Labaran kuka sha daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Game da abin da ake ciki na tashin bom da aka samu a cikin ‘yan shi’a a Kano, mun waiwayi wakilinmu Muhammad Salisu Rabi’u don jin kaɗan daga cikin me ake ciki a zuwa yanzu a jihar ta Kano. Maganar bom ɗin da ya tashi a Kano a cikin dandazon ‘yan shi’a da suke kan hanyar zuwa Zaria, me ake ciki?
To, gaskiya ya zuwa yanzu dai mun samu cikakken bayani na cewa aƙalla mutane 21 sun rasa rayukansu, kuma sama da 40 suna asibitoci daban-daban. Kuma akwai majiya mai tushe da take cewa an kama wani ma wanda kuma bom ɗin bai riga ya tashi ba, shi da bom ɗin an kama su.
Amma su ‘yan shi’an suka kama su?
Ya shiga tsakiyar mata da ƙananan yara ya tada bom.
To, amma wanda aka kama ɗin shi kuma waye suka kama shi? Su ‘yan shi’an ne koko jami’an tsaro?
Gaskiya ‘yan shi’an ne suka kama shi, domin maganan ma da ake ciki jami’an tsaro sun ce wanda suka kama shi sun nuna cewa ba ma wanda suka kama. Amma wata majiya tana gaya mana cewa sun yi haka ne domin su ma suna so su gudanar da bincike da kansu.
To,
su miƙa shi ga hukuma.
Sheikh Muhammad Mahmud Turi shi kuma shine jagoran ‘yan shi’a a jihar Kano ya mana ƙarin haske akan lamarin.
To, bismillahirrahmanirrahim. Dama dai kamar yadda aka sani tun jiya mun fito daga Kano, wanda kamun fitowar mu ma'amma ‘yan jarida bayani kuma makasudi dama za mu je Zaria ne taron abin da muke cewa ziyaratul 40, wato cika kwanaki 40 da shahadar Imam Hussein. To, kuma abin da ya faru a yau shine kaman iso daidai wurin Daka Soyi, garin da ake cewa Daka Soyi. To, sai kwatsam ya zama da kenan cewa wani ya kuso ainihin wato a cikinmu ya kawo mana harin ainihin wato bom nan take ya kasance ya tayar da bom, kuma aka samu aƙalla zuwa yanzu wajen mutum 22 wanda suka yi shahada, kuma akwai kusan aƙalla mutum 48 wanda sun jikata suna karɓar magani.
Akwai majiyoyi da suka nuna cewa a yanda muka ɗan tattauna da mutane suna cewa kamar ku daga cikin tawagar mutanenku sun kama ɗaya daga cikin wanda yake da bom ɗin wanda shi bai kai ga tashi ba, me gaskiyar wannan labari?
To, da yake babu shakka an yi ta muhawarori dangane da adadi da kuma hakikatar abin da ya faru da kama wani adadi, wa'yansu mutum da yawan sai ne wato an kama wani adadi na mutane. To, a ra'ayin halin wani abu ne wanda wala Allah yana bukatan sai an yi nazari an tantance. Za mu yi garajen cewa lalle ko akwai wanda kama ko kuma abin da dai yake da muhimmanci, muna nan muna nazari muna bincike a kan al'amarin, abin da ya kamata a sanar nan gaba insha Allah Allah a sanar.
Dama an ce za ku bincika ku da kanku, za ku danka magana muna ce a hannun yan jami'an tsaro ne ai?
Wannan ai ko da zo shi kwamishinan ‘yan sanda ya zo mun yi magana da shi, kuma dama tun kamin yau ma dama dai akwai muna da jami'anmu wanda duk abin da ya shafi al'amari yan sanda ko tsaro sukan yi magana da su, sukan tattauna da su, saboda haka wayannan bayanan insha Allah sanu a hankali al'umma za su kai ga jin bayani dangane da shi, saboda akwai taramu bangaren wanda suke kula da wannan batu wanda kuma suke tattaunawa da jami'an tsaro akan wannan magana.
Eh, to tambayar da nake sama a ƙarshe akram kallon mutane suna kallon cewa musamman waɗanda suke bin tafarkin Shi'a ba su da daukar reni, gashi kuma wannan abu za a ce ya zo kanku, me zaka ce akai ga yanda mutane ke kallon ku?
Shine wato wani abu ne wanda tsarin kafirci na duniya, irin abin da ake ma musulmi da musulunci, irin Iraki, Siriya da sauran wurare, to kusan shine irin wani abin da yake faruwa. Kuma wani abu da yake tabbaci hakikan shine kamar yanda su masu nazarin al'amuran suka ambata cewa wannan ba zai kashe mana gwiwa ba ko ya samu fasa. Ai kaga ko da bomb din ya tashi aka kwashe su wadda ainihin wato suka rasu da wadda suka jikata, nan take muka ci gaba da tafiyar mu. Yanzu haka magana da ake a yanzu kaga mun zo mun yada zango ainihin wato wani gari wanda yake gaba da inda abin ya faru. Saboda haka wannan abu dama insha Allah ba fashi, in suna so mu fasa to shawaran da za mu ba su shine cewa su tabbatar da ba mutum daya wanda ya rage a cikin mu, amma in akwai mutum daya to insha Allah ba za mu taɓa fasa ba.
Kwana nawa kuke yin tafiya take dauka ku zuwa Zaria?
Bara kwana 6 muka yi, amma bana mun dan kara ainihin wato kwana 1, saboda haka bana kwana 1 kwana 7 kenan za mu yi insha Allah. So gogon Allah ya kai mu da safe kuma za mu ci gaba da tafiya.
To mallam, a madadin sashen Hausa na muryar Amurka, muna mika ma sakon ta'aziyya da duk ƴan uwa musulmi da suka rasa rayuwarsu, Allah ya ba wanda suka ji ciwo lafiya.
Mun gode Allah ba Allah da mun
gode. Amin. To Sheikh Muhammad Mahmud Turi kenan, jagoran ƴan Shi'ar jihar Kano akan lamarin da ya faru na tashin bom. Siyasar jihar Kogi a Najeriya ta fara samun rudu domin kowane dan takara da aka yi na zaben gwamna yana ganin ci ya dace zabe. Umar Faruk Musa, gare ka.
Ga duka alamu, jihar Kogi ta Najeriya ta kara tsumbula cikin rudani da hayaniya ta siyasa a yunkurin da kowane bangare yanzu yake yi cewar shine yayin nasarar zaben da hukumar zabe ta Najeriya ta ce ba a tabbatar da an kammala shi ba, sai ranar 5 ga watan Disamba za a kammala zaben. A yanzu dai wanda ya marawa marigayi dan takarar gwamna a jam'iyyar APC baya, wato Mr. Abiodun Falake da kuma gwamna mai ci a yanzu na jam'iyyar PDP Idris Wada, sun nemi hukumar zaɓe ta Najeriya cewa ta rantsar da su a matsayin waɗanda suka lashe zaɓen zama gwamnoni a wannan jihar. Akan wannan rudanin ne na tuntuɓi Mr. Nick Dazang, kakakin hukumar zaɓe ta Najeriya, domin in ji ƙarin bahasi dangane da matsayin da hukumar za ta ɗauka dangane da wannan al'amarin.
Eh, to abin da muke ciki kawo yanzu shi ne mun fidda jidawali a kan za mu yi zaɓe a can Kogi ranar Asabar 5 ga watan gobe. Kuma duk wanda bai gamsu da wannan shiri namu ba, yana da hurumin ya iya zuwa kotu ya tunkari wannan matsayi namu. Amma mun tsaya a bakanmu a kan bisa ga yadda dokokin zaɓe da kundin tsarin mulki suka tanadar, za mu aiwatar da zaɓe ranar Asabar 5 ga watan gobe.
Yanzu kana nufin ita wasiƙar nan da wanda ya mara marigayi Abubakar Audu baya da kuma bukatar da PDP ke yi cewa a rantsar da shi gwamna mai ci a yanzu a matsayin gwamnan jiha wanda ya ci zaɓe ba zai iya wani tasiri ba ga idon hukumar zaɓe kenan?
Babu, ba zai yi tasiri ba. Kuma mu matsayin mu shine in ba mu sami kamar hukunci ba ne daga kotu, ba abin da zai hana mu aiwatar da wannan zaɓe.
Amma za a iya yin zaɓe a cikin wannan ƙorafe-ƙorafe daga gaggan 'yan siyasar da su ne za su shiga wannan zaɓe kuwa?
Ba abin da ya hana, saboda mu dai a ɓangaren mu a shirye muke. Kuma kawo yanzu mun riga mun gama tsari da jama'an tsaro yadda ma za su kare cibiyoyi inda za a kada kuri'a a ranar Asabar.
To wane tabbaci gare ku cewa matsalolin da aka fuskanta a lokacin da aka yi wancan zaɓen na farko wannan na cike guraben da ba a amince da zaɓen ba zai ci gaba da afkuwa ba?
Eh, to ayin ka duba za a yi zaɓen na a cibiyoyi 91 ne. Alhalin kuwa a wancan zaɓe da aka yi an yi zaɓen nan a cibiyoyi wajen 6,000, kuma wato in ka duba kalilan kenan kawai cibiyoyi inda za a yi zaɓe.
To yanzu idan aka sake yin wannan zaɓe ba a samu wanda ya cika ƙa'idoji ko ya tabbatar da cewa nasarar kammalalla ce akan shi ba za a saki shiga wani zaben ne ko ya za a yi?
Insha Allah, idan aka gama wannan zabe ranar Asabar, tabbas zakara zai fita a wannan zabe, kuma ita hukumar zabe za ta sanar da shi.
Mr. Nick Dazan kenan kakakin hukumar zabe ta Najeriya mai zaman kanta a tattauna da ne da shi a Abuja dangane da badakalar da ke ƙara kaurewa a jihar Kogi dangane da shirye-shiryen zaben da hukumar zabe ta ce za ta yi a ranar 5 ga watan Disamba mai zuwa. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To, yanzu mun samu kira daga Kaduna. Salamu alaikum, wane ne a Kaduna?
Alaikum salam, sunana Ibrahim Alaramma daga cikin Kaduna.
To, Ibrahim Alaramma, yau dai rana ce da ta Juma'a da aka saba faɗar duk wani ra'ayi.
Gaskiya ne, to ni ra'ayina a yau gaskiya dangane da wahalar man fetur ne da ake fama da shi a ƙasata Najeriya. Muna kira ga shi shugaba tunda shi ne ministan man fetur na farko da kuma Kaciko wanda shi ne ƙaramin minista da ai duk wata mai yiwuwa na ganin cewa wannan man fetur din ya sauƙaƙa. Domin muddin aka ce man fetur ya yi wahala, to ba kayayyakin rayuwa yakan ƙara tsananta. Kuma ina ƙara jinjina wa hukumar DCR da take bi diddigi ga gidajen man da ba sa saida mai akan ƙa'ida ko a raba wannan man fetur din kyauta ko kuma su dawo da lita yanda yake na Naira 88.
To, mun gode Alarama, bari mu koma a kure. Wane ne a kure?
To, kai tsaye tare kuke da Umar Hafsiri Mulaja da kana a kure fadar gwamnatin jihar Ondo.
To, Umar Alaba Mulaja, ba mu ra'ayinka na yau?
To, ni ra'ayina ina kira da kaman sanata Kabiru Daya da ɗan majalisar mu Muhammadu Ali da na wannan na majalisar jiha ɗan Acika. Gaskiya akwai hanyar da ta tahi daga ƴan Audu zuwa ƴan Doji. Wallahi har izuwa yau din nan hanyar nan an je an auna ta, har izuwa yau ba su yi mana aiki ba. Saboda haka ina ƙara tunasar da su, idan ba su yi mana wannan aiki ba, muna fata Allah ya kai mu 2019 za su gane kuskurensu. Wannan shi ne ra'ayina daga Umar Hafsiri Mulaja da kana a kure fadar gwamnatin jihar Ondo.
To, mun gode ƙwarai. To, da fatan za a ci gaba da lalubar mu a kan lambar tamu ta 202-205-2655. Kar a manta, za a sa alamar tarawa sai a sa ɗaya, wato +1. Sannan kuma yau Juma'a akan kira ne a faɗa mana dukkanin ra'ayoyin da ake tare da shi a wannan rana. To, bari mu je ga Bauchi kamar mun samu kira. Hello, Bauchi. Hello. Wa alaikum salam, wane ne a Bauchi?
Shaibu Kakalli a jihar Bauchi, Najeriya.
To, Shaibu, muna sauraron ka, menene ra'ayinka a yau Juma'a?
To, ra'ayina gaskiya shi ne ni ma zan yi magana ne akan wannan wahalar mai da ake ciki, domin gaskiya talakawa suna cikin halin haƙula, saboda rashin wannan mai yakan shafi ainihin talakawa da kai tsaye. Duk wani abu da za a taɓa a Najeriya in aka taɓa fannin mai, to ya fi ainihin wahalar da talakawa. Saboda haka ina kira ga shugaba Buhari gaggauta kawo ƙarshen wannan abu ba tare da ɓatan lokaci ba.
To, mun gode, bari mu koma a Kaduna. Wane ne a Kaduna? Mun dawo.
To, assalamu alaikum Malam Usman Kabara, ina maka barkar haka.
To, ina amsawa da wa muke magana.
Mai magana shine Akarami daga shugabakan Mamun Gumai Kaduna, kuma shugaban kungiyar majalisa na kasar jihar Kaduna.
To, Akarami, menene ra'ayinka a yau Juma'a?
To, ni ra'ayina shine dan Allah da Annabi dan ya Rasulullahi Malam Nasir Al-Rifai gwamnatin jihar Kaduna, ni ba wa nace ina jan wa shi bane ko kuma na hana shi ba, a'a, magana ne mai kwalar zai kashe wurin miliyan 100 da wani abu na biyan diya. Ka ku in talakawa ne fa, idan da ma zai je tana ko da wasu wurare a ƙara faɗaka magarantun da wasu wurare, to zai fi ba. Yanzu an kashe wannan miliyan kuɗin nan, kuma in aka gina wannan gine-ginen su a ƙara gurgura su, kamar albazaranci ne ko kuma wani asara ne ba. Don haka muna kira gare shi mu talakawa, haka ma 'yan kasuwa ya zo a ce zai rurrusa su ko kuma za a koyo su da bakin hanya. To, ya kamata ya da musu wasu abubuwa. Talakawa gaskiya ba musu ana musu zama talaka ba, tsakanin da Allah.
To, mun gode Akarami, bari mu je ga Kebbi. Wane ne daga jihar Kebbi?
Mustapha Albari.
To Mustapha Ali, muna jinka. Menene ra'ayinka yau?
Ra'ayina muna neman alfarma wurin Muhammadu Buhari. Da Allah daga Kwantagora zuwa Yauri, daga Yauri zuwa Ista. Da Allah muna neman alfarma a gyara mana titin nan.
To mun gode sosai. Bari mu tafi jihar Katsina. Hello? Yawa, wane ne a Katsina?
Gana Aruya Ladan Bauri.
To, kunya gare ku ba tsoro ba, muna jin ka.
Ina mika godiya ta ga gwamnatin jihar Katsina, da jima gwamnatin Katsina. Bisa ga aikin hanya da ya ci mana gaba da shi, wanda ta tashi daga sandan zuwa babban mutum.
To, amma baka gaya mana sunanka ba.
Da fatan jan Aruya. Muawiya Ladan Baure.
To Muawiya Baure, bari mu tafi Kano. Mun gode kwarai da fatan sun ji gaisuwa godiyar ka. Assalamu alaikum, wane ne a Kano?
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Suna magana da Alhassan Sarkin Fawa daga Takai, jihar Kano, Najeriya.
To Alhassan Sarkin Fawa, muna sauraron ka.
Yawa, to Allah ina ni kuma magana ta nan shine ya. Akwai hanya da ta so daga Wudul zuwa ta kai ta huje har kwanar Kuguma. Muna roƙon gwamnatin tarayya don Allah da duba da kalli gurin da ya da rahama, ana matukar samun asarar rayuka a kai. Wallahi.
To mun gode sosai.
Taimaka da Allah, jinin Muhammadu Buhari jube mu da ya da rahama.
To
ba hanya nan don Allah ya taimaka.
To mun gode Alhassan daga garin ta kai da fatan za ka tattaka a hankali. To mun gode kwarai da wayoyinku.
Huta lafiya. Dama ina tun mutukan neman ku shekara da shekaru, wallahi sai yau Allah ya.
To alhamdulillah yau ka samu, da fatan za a ci gaba da kira. Yanzu kuma sai mu je ga rahoton musamman daga Niger akan dumamar yanayi.
A cewar masu ilimin sanayyar ƙasa geography a Turance, dauko daga bangaye hudu na duniya, canjin yanayi galibi na samo tushe daga halayen bil'adama, dauko daga fannin noma, kiwo, gine-gine, masana'antu da dai sauransu, da kuma ya kasance yanayin akwai na ƙasa kuma akwai na sararin samaniya, yayin da waɗansu Allah kaɗai ke da ikonsu. Malam Madu Inusa, wani mai ilimin sanayyar ƙasa da rakata a makarantar Gulbi da ke nan Birnin Maradi, ya bayyana mana matsalolin da canjin yanayi ke haddasawa.
Na farko, ga rayuwar mutum, iska ba shi da yawa, babu zahi, ana ruwa kai a kai, sai ka ga wata rana duka wannan sai ya gushe, ya janye, babu ruwa isassu, koda yaushe akwai iska, kasa doron kasa na bushewa, iska na tahiyar da duka kasa, kenan sai ya zama hakuko, ba samun a yi shifka, shifke-shifke. To wannan da za ana gani canjin yanayi. Dan Niger misali wanda yake da shekara 50-60 ya san cewa yanayin nan na Niger ya canza sosai. Sanda yake yana da shekara kaman 10 ya san da ko ina ana samun isassun ruwa, ga namun daji, ga itatuwa. Amma yanzu sai kaga damana ba mu samu ruwa sosai, iska ko da yaushe akwai shi, zahi na karuwa, gurin noma yayi kadan, ga sunan dai abin nan yana kawo ana gani canjin yanayi.
Sai dai ra'ayin jama'a dangance da canjin yanayi na cin karo da juna. Malam Ibrahim Inazum ya ce wannan turawa kaɗai ta shafa su masu arzikin masana'antu.
A gani na kawai ne abu ne wanda ya shafi kasashen da suka ci gaba, suke da masana'antu, suke da abubuwan da zai gurɓata yanayi. Amma Afirka, Allah na tuba kasashen mu wanda dai ma abinci ake, ina wani abun ga wannan canjin climatic zai shafe su.
Ba su da masana'antu?
Eh, masana'antun da gare su basu taka kara suka karya ba. Kuma in ka ɗauka akwai hilaye diya a Afirka, kama ba kaman cunkoso ba ne na waɗansu ƙasashen Turai ko Amurka, wanda al'umma ta yi yawa ga cunkoso, ga manya-manyan masana'antu masu sarrafa abubuwan kimiyya manya-manya wanda aka sani gare su.
Kana gane ko alamawa ba zai shahi Nijar ba?
Kai, da wuya shahi Nijar.
Shi kuma lalero na bago ne cewa ya yi.
Yanayin da na sani daga iska, ɗari, damuna, zahi da rashin kuɗi da lahiya in ta samu, bakinsu kenan cikin Nijar.
Abinda ka sani kenan?
To mi addakwai ciki.
To dukkan idan an ce ƙasa ta shiga cikin matsalolin yanayi, ina shawarar kawa ga shugabannin ƙasashen nahiyar Afirka, Malam Madu Inusa, mai ilimin sanayyar ƙasa.
Indai an ce ƙasa ce, gwamnati yana da nashi nauyi, kuma dole gwamnati ya yi haƙuri da jama'an shi, tunda aksari akwai inda mutane suna gane a wasu harkoki nan da nan, wasu ma suna rigai gwamnati ma, wasu kasashe irin tamu a kwatanta ma mutane su gane halin da ake ciki, kuma su gane su ma suna da hannu a ciki, kuma ana kama musu su ma suna yi da tare da gwamnati za su yi aiki. Kuma gwamnati ita da kanta ba ta tsaya ita kadai ba, ta hada gwiwa da wasu na kasashen waje su yi shawara su gani yanda za a jara wasu mahalli. Misali man ka dauka yanayin tafkin Chadi, ba a ce yara ta kawai ga gwamnatin Niger kadai ko Nigeria ko Cameroon, ya kamata su duka su yi shawara a su magance mu.
Malam Mauri Inus kenan. Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Kwanaki kadan bayan da aka yi harin Paris wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 130, sai kuma ga wani harin ta'addanci a Mali a wani otel da ke Bamako babban birnin kasar. Kafin shekarar 2012, Mali na daga cikin kasashen da tsarin demokradiyya ya kafu, sai dai gazawar da aka samu wajen magance zaman ɗarɗar a arewacin kasar da kuma kasancewar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke cin karansu babu baka sun samar da 'yan tawayen abzinawa. Wannan lamari ya ƙara kazancewa sanadiyar taimakon da 'yan tawaye ke samu daga mayakan Libya da ke samar musu makamai. Hakan ya sa aka jefa kasar cikin halin kakanikayi, inda da ƙarshe sojoji suka yi juyin mulki a shekarar 2012. Masu tsatsauran ra'ayi da ke da alaka da ƙungiyar Al-Qaida sun karɓe wani katafaren yanki da ke arewacin Mali domin aiwatar da tsarin shari'a, lamarin da ya sa dubban mutane suka fice daga mahallansu. Lamarin dai har ila yau ya kai ga gwamnatin Mali ta nemi taimako. A shekarar 2012, dakarun haɗin gwiwa ƙarƙashin jagorancin sojojin Faransa tare da na Chadi da kuma Niger a matakin wani tsari da ake kira Sabre suka tarwatsa ƙungiyoyin 'yan ta'addan waɗanda suka tsere zuwa ƙasashen Tunisiya da Libya. Sai dai duk da haka, ragowar 'yan tawaye sun ci gaba da kai hare-hare akan gwamnatin Mali da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda hakan ya sa Faransa ta ci gaba da wani shirin wanzar da zaman lafiya da ake wa lakabi da Barkan. Akwai alamun da ke nuna cewa da gangan maharan suka kakeci wannan otel ɗin, domin a kodayaushe yana cike da 'yan ƙasar waje a kuma daidai lokacin da ake wani taro kan neman hanyar samar da zaman lafiya. Akalla mutane 22 aka kashe ciki har da Rashawa 6 da 'yan ƙasar China 3 da wani Yahudi 1 da Ba'amurke 1 da 'yan ƙasar Belgium 2 sai wani ɗan Senegal 1 da wani ɗan Lebanon guda. Ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu ciki har da Ba'amurken suna birnin na Bamako ne domin taimakawa 'yan ƙasar kan halin da suka tsinci kansu a ciki. Wannan hoɓɓasa da ake yi na ganin cewa an maido da zaman lafiya a Mali zai ci gaba. Haka zalika taimakon Amurka kan wannan ƙuduri ma zai ci gaba. Amurka na Allah wadai da ka kaso murya da wannan hari da aka kai a birnin na Bamako. A cewar kakakin kwamitin tsaron Amurka Ned Price, Amurka na miƙa jajanta ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a wannan hari. Har ila yau Amurka za ta ci gaba da tafiya kafaɗa da mutanen Mali, kuma za ta ci gaba da zama ƙawa ga sauran abokanan hulɗarta da ke yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke kawo cikas ga zaman lafiya a Mali. Wannan shine sharhin murya Amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar.
To, wai adan tafiya, Malam Sarfilu, menene labarin a takaice?
To, Malam Usman, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce gungun 'yan ƙungiyar Boko Haram na ƙara yawan hare-haren da suke kaiwa a jamhuriyar Nijar, inda majalisar ta ce daga watan Fabrairun wannan shekarar zuwa yanzu yawan hare-haren nasu ya kai aƙalla 50, galibi wajajen yankin Difa. Bayanin na Majalisar Ɗinkin Duniya ya biyo bayani bayan farmaki na baya-bayan nan da Boko Haram ɗin ta kai a jiya Alhamis akan wani ƙauye da ke kan iyakar yankin na Difa da ke kudancin Nijar. Kodayake tun ba yau ba, hukumomi na Nijar suka kafa dokar ta ɓaci a wannan yankin, mayakan na Boko Haram sukan tsallaka kogin Komadugu ne ta kan iyakar Nijar da Najeriya.
To, mun gode Sarfilu da takaitattun labaran. Shirin ya kammala, sai kuma gobe da safin Allah ya so za a ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin da duku-duku. A madadin Sarfilu, Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni, sai kuma Sidrak Franklin injiniyan mu na yau. Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah shi tabbatar mana da alkhairinsa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.